Sanar Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis 10 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Harins dai ba a tantance wanda yake da iko da majalisar dokokin Amurka ba, yayin da ake ci gaba da kidayar kuri'u a wasu manyan zabukan 'yan majalisar wakilai a fadin kasar. Yau Alhamis, Ukraine ta yi ikirarin sake kwato garin Shinobrika da ke kudancin kasar daga Rasha, gari na ƙarshe da ya rage a ƙarƙashin mamayar Rasha a yankin Mekhlov da kuma wani muhimmin wuri da zai kai ga birnin Kherson. Wata girgizar ƙasa a tsaunukan yammacin ƙasar Nepal da ta fara a yankin Himalaya da safiyar jiya Laraba ta yi sanadiyar mutuwa aƙalla mutane shida a lokacin da suke barci a cikin gidajensu.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da kawo ƙarshen ayyukan rundunar sojan Barkan bayan shafe shekaru 8 tana aikin yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. To ko me ƙungiyoyin fafutuka ke cewa game da wannan mataki?
Da sojojin waɗanda a ƙasanmu da kayan aiki da husahohi waɗanda suka yi tare da sojojinmu, babu abin da zai canza takamaimai idan wanga yakin ba a kawo ƙarshen shi ba.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hirar da Muryar Amurka ta yi da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda ke ran gadin buɗe ofisoshin yakin neman zaɓe a jihohin kudu maso gabashin Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Harin dai ba a tantance wanda yake da iko da majalisar dokokin Amurka ba, yayin da ake ci gaba da kidayar kuri'u a wasu manyan zabukan 'yan majalisar wakilai a fadin kasar. Jam'iyyar Republican ta kasa yin nasara a wasu zabuka da ake sa ran za ta yi, da har yanzu jam'iyyar Democrat na iya ci gaba da rike madafin iko. Har yanzu shugaban Amurka Joe Biden bai san ko zai yi aiki da majalisar dokoki da ke ƙarƙashin mulkin Democrat ba har tsawon shekaru biyu masu zuwa, amma tuni ya yi ikirarin nasara. Jam'iyyar Republican ba ta yi nasara sosai ba, kamar yadda 'yan jarida da masana suka yi hasashe. A tarihi jam'iyyar shugabannin Amurka takan yi babba asara a zaben rabin wa'adi. Sai dai 'yan jam'iyyar Democrat sun sake lashe wasu zabuka da aka yi a wurare kamar yankin Virginia da ke wajen Washington DC, wanda ya hana 'yan Republican samun gagarumin nasara a majalisar wakilai. Akwai yiwuwar har yanzu ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Kevin McCarthy ya zama kakakin majalisar wakilai. Yau Alhamis, Ukraine ta yi ikirarin sake kwato garin Shinobrika da ke kudancin ƙasar daga Rasha, gari na ƙarshe da ya rage a ƙarƙashin mamayar Rasha a yankin Mekhlov da kuma wani muhimmin wuri da zai kai ga birnin Kherson. A yau 10 ga watan Nuwamba, garin Shinobrika ya sami 'yanci daga sojojin 'yan awari na bataliya ta 131. Daukaka ga Ukraine, a cewar wani soja, yayin da fararen hula ke tafawa da murna, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar da faifan bidiyon wurin da gidan talabijin na Ukraine ya raba, kuma aka wallafa a kafofin sada zumunta, amma ba ranar da aka ɗauki bidiyon. Ministan tsaron Rasha ya faɗa jiya Laraba cewa dakarun na Moscow suna ja da baya daga muhimmin birnin Kherson na kudancin ƙasar Ukraine. Kodayake jami'an Ukraine sun bayyana shakku kan cewa ana ci gaba da janyewar gaba ɗaya daga babban birnin yankin shi kaɗai da Rasha ta kwace tun bayan mamayar da ta yi a watan Fabrairun da ya gabata. Wata girgizar ƙasa a tsaunukan yammacin ƙasar Nepal da ta fara a yankin Himalaya da safiyar jiya Laraba ta yi sanadiyar mutuwa aƙalla mutane shida a lokacin da suke barci a cikin gidajensu, kamar yadda wata ma'aikaciyar gwamnati ta bayyana. An ji girgizar ƙasar har zuwa babban birnin ƙasar India New Delhi, mai tazarar kilomita 400 daga yammacin yankin. Kalpana Shrista, babbar jami'ar gundumar Doti, ta ce mutane shida sun mutu a lokacin da aka murkushe su a cikin gidajensu a wani ƙauye mai nisa wanda ba shi da yawan jama'a, sannan wasu mutane biyar sun jikkata. Girgizar kasar da ta faru da misalin karfe 2:12 na safe agogon kasar ta sanya mutane a ƙauyukan tsaunin sun firgita daga gidajensu kuma da yawa sun kwana a waje, inji Sharista.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya sanar da kawo ƙarshen ayyukan rundunar sojan Barkan bayan shafe shekaru 8 tana yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Yana mai cewa ci gaban ayyukan sojan ƙasarsa a yankin na Sahel ya danganta ga shawarwarin da za a tsayar a ƙasashen da abin ya shafa. Sai dai wasu 'yan fafutuka na ganin ana nan a gidan jiya noman goje. Faransa ba za ta taɓa ficewa daga nahiyar Afirka ba saboda wasu dalilai. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Que j'ai décidé en concertation avec nos partenaires d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane.
Shugaba Macron kenan lokacin da yake jawabi a sansanin sojan ruwan Faransa da ke tashar jirgin ruwan Toulon a jiya Laraba, inda ya sanar da kawo ƙarshen ayyukan rundunar sojan Barkan a Sahel a hukunce. A cewarsa, nan da watanni 6 masu zuwa maganar wannan runduna za ta zama tarihi, kamar yadda suka cimma matsaya da ƙasashen wannan yanki. Amma kuma Faransa za ta ci gaba da baiwa Niger da Chadi da Burkina Faso ɗaukin soja, daidai da buƙatar na waɗannan ƙasashe za su gabatar.
Par les autorités africaines pour répondre.
To kome kungiyoyin fararen hula ke cewa a game da wannan mataki, Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix des Sans Voix.
Barkan suna ne kawai, kamar Sangaris, kamar Sarval, kamar Niya, kamar Dongo, wanda aka iya lakama rundunar soji, watakila wata manufa ta siyasa aka iya asama lakamin dangance da sunan kawai. Amma manufa ta akama muna mu yaki da ta'addanci da sojojin waɗanda a ƙasanmu da kayan aiki da husahohi waɗanda suka yi tare da sojojinmu, babu abin da zai canza takamaimai idan wanga yakin ba a kawo ƙarshen shi ba.
Sai dai fahimta ta sha bamban a game da wannan al'amari, shugaban kungiyar Tourneur Lafarge Michael Zodi na mai cewa Faransa na da wata manufar ɓoye bayan wannan mataki. Saboda haka kwashe dakarunta kwata-kwata ita ce hanya mafi a'ala.
Ba wai janye sojawa ne aka yi, solo ne ake yi, kamar yadda a lokacin da Areva yana dauka arzikinmu yana tahiya, sai mutane suka ihu suka ce a sake mata suna an komo Urano. To haka ne suke nan ga yi, kamar cikin yaudaransu a ganin su in an sake suna ko an zuba waɗannan sojawa wannan cikin takoba kamar mutane za su mace a'a, ba za mu yarda da wannan irin dubara. Abinda muke so gare su kwashe kayansu su tahiya su bar mu kasanmu, mu ne za mu tsaro kasanmu, ba wanne zai fito a kasashen waje ya yi tsaronmu.
A shekarar 2013 ne hukumomin Faransa suka girke rundunar Sarval mai dakaru 4,300 da nufin yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin da suka mamaye arewacin Mali. Yaduwar ayyukan ta'addanci zuwa ƙasashen Niger da Burkina Faso yasa aka ƙara yawan waɗannan sojoji wanda ya haura zuwa 4,700 a shekarar 2014. Abinda yasa rundunar canza suna zuwa Barkan, wacce daga bisani yawan sojanta ya haura 6,000. Sai dai tankiyar diplomasiyyar da ta taso a tsakanin Faransa da Mali ta yi sanadin ficewar Barkan daga Mali a watan Agustan 2022 don kafa sansani a Niger da nufin faɗaɗa ayyukanta a ƙasashen Benin, Togo da Cote d'Ivoire. A ƙarƙashin wannan sabon mataki, shugaba Emmanuel Macron ya ce za su sassauta ayyukan wannan runduna tare da shata mata iyakoki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Mani Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Zanga-zanga ta barke kan tituna Iran har zuwa Alhamis din nan, tare da masu zanga-zanga tunawa da kisan gillar da aka yi a kudu maso gabashin kasar. Duk da cewa ministan leken asirin kasar da babban hafsan sojojin kasar sun sake yin barazana ga 'yan adawar cikin gida da ma duniya baki ɗaya. A halin da ake ciki, wani babban jami'in dakarun juyin juhalin Iran ya yi ikirarin cewa sun yi nasarar cimma samun abin da ake kira makamai masu linzami mai gudun gaske ba tare da samar da wata shaida ba. Zanga-zangar da aka yi a Iran ta samo asali ne sakamakon mutuwar wata mata 'yar shekaru 22 a ranar 16 ga watan Satumba da ya gabata, bayan da 'yan sandan gyaran hali na kasar suka tsare ta. Ta zama ɗaya daga cikin kalubale mafi girma da ke ci gaba da fuskantar tsarin mulkin kasar, tambayar rikice-rikicen watannin da suka biyo bayan juyin-juya halin musuluncin Iran a shekara 1979. Akalla mutane 328 ne aka kashe, yayin da aka kama wasu 14,825 a tarzomar, a cewar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Iran, ƙungiyar da ke sa ido kan zanga-zangar cikin kwanaki 54 da suka yi. Ma'aikatar tsaron ta fitar da wani rahoto da ke nuna kurakurai a cikin tsarin zaben Brazil, tare da ba da shawarar ingantawa, amma babu wani abin da ke tabbatar da ikirarin magudi daga wasu magoya bayan shugaba Jair Bolsonaro da ke nuna adawa da kayan da ya sha a ranar 30 ga watan Oktoban da ya gabata.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP, Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, na rangadin buɗe ofisoshin yaƙin neman zaɓe a jihohin Kudu maso gabashi da Kudu maso kudancin Najeriya. A hirarsa da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorigwe a jihar Enugu, sun tattauna akan batutuwa da dama, ciki har da cin hanci da rashawa da tattalin arziki da kuma tsaro.
Magance matsalolin cin hanci da rashawa da tabarbarewar tattalin arziki da kuma batun rashin tsaro.
Maganar cin hanci da rashawa abu ne wanda yake mun yi tsari mai kyau a Kano, kuma kowa ya ji ya gani, wanda har ta kai kan muka samu isassun kuɗaɗe muka yi ayyuka ba tare da mun ci bashi ko na kwabo ba a shekara 8 da nan gwamna. Kuma mun ga yadda 1999 da na shiga gwamnati muka gaji bashi, ko muka biya bashi a cikin shekara 4 muka yi aikace-aikace. Na bar gwamnati shekara 8 kafin dawo an dada cin basussuka miliyoyin dala, kuma a cikin shekara 4 na Allah ya sa aka biya. Wannan ya nuna cewar lokacinmu ba su kuɗi ake da su na musamman ba, illa kula da zura ido yadda yake tun daga ɓangaren gidan gwamnati har ma'aikatan gwamnati har 'yan kwangila, kowa ya ɗauki mataki na kada ya wani abu wanda yake saɓanin abin da gwamnati za ta kama shi da wanda yake. Saboda mu tsarinmu dama na cin hanci ba wai na kai a kama ka ba ne, na ma a hana kayin cin hancin da rashawa ne kafin ma a zuwa ce an kama ka an kai ka wasu hannun hukuma. Kuma labaru sa'a wannan abubuwa yadda muka yi su a Kano shi muke so mu inganta su a ƙasa gabaki ɗaya, yadda yake kowa zai yi abin da ya dace, kuma wanda 'yan ƙalilan suka yi wani abu ba daidai ba a yi hukunci. Hukunci dama shi ne maganin laifi. A gaskiya za mu kafa gwamnati mai tsarki mai tsafta wacce take al'umma kowa zai amfana. Wannan tsarinmu tsari ne wanda yake in Allah yarda ka samu nasara. Wani ma an ce da shi ya je taɓa kudin hukuma zai ce ba zai taɓa ba, domin ya san in aka kama shi za a hukunci. Kuma ba za mu ba da wani misali ga tsaffinmu ko iyalinmu ko wasu na kusa da mu su dinga neman kuɗaɗen mutane ba. Magana ta tattalin arziki to ai da ba haka suke. Idan ba tsaro ba tattalin arziki, domin ba zai je gona ba wanda zai je wata sana'a ba wanda zai zauna yi wani abu wanda zai taimaka a kansa ba da ta taimaka a kansa. Haka kuma in cin hanci da rashawa ya kankama, duk wani kuɗi da aka samu ko na gida ko na rance, mutane idan su alfa yake tofashewa za su iya kasance ba wani aiki ko ba kuɗi. Wannan shi ne ya sa za mu inganta tsaro kamar yadda kai maganarsa. Tattalin arziki yanzu inda muke abu ne na takaici, domin ga dukiyoyi nan wanda za a ɗiba wa jama'a aiki an ba su waɗansu mutane suna ta ɗiba suna ba wa kansu, kuma ba mamaki da yawa da gaskiya bayan ƙasar nan ba. Akwai wurare da yawa wanda suke da harkokin haraji, akwai inda aka tsawwada wanda da yawa mutane suna tafiya Ghana suna tafiya waɗansu ƙasashe domin su je su yi domin haraji ya fi sauƙi a can. Wanda ba su ke nan din saboda ya yi tsada shi ne ya sa ma waɗansu daga cikin mutanen suke gudu su ba da cin hancin da kai magana, domin kasu ya shiga cikin asusun gwamnati.
Madalla a gaida Alfonso Okoriwe, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan dajin mahaifa, wato uterine ko kuma uterus cancer a Turanci. Wasu rahotanni na nuna cewa amfani da man wanke gashi da ake kira Relaxa na da alaka da dajin mahaifa da ake kira da uterine cancer. Amma kafin mu shiga cikin shirin, bari mu ji daga mata, shin suna amfani da wannan mai na wanke gashin ko kuma akasin haka?
Sunana Safrat Gani.
Shin kina ma sa mai a gashinki da ake cewa Relaxa?
Gaskiya bana sakawa.
Ko menene dalilin da yasa baki sawa?
Ni dai na duba na ga kama bai da amfani, saboda sanda nake sakawa sai naga ina ga kamar ina dan jin zafi a scalp ina, shine sai naga kuma gashi ina da scanty hair. At the same time sai naga to babu point din amfani da Relaxa, sai na dauka ko shi yake kara jawo min zafin da nake ji a fatan kaina.
Kin taba ji an ce amfani da mai wato Relaxa yana kawo wata cuta musamman ma kansan mahaifa?
Eh, to mutane suna fadin haka, kuma abin da zai sa in yadda da wannan har in dai zaka shafa ya kwashe maka gashi kama an zuba ma mutum ruwan zafi. Dan akwai wani hoto ma da ya go yin viral kwanaki, wata amarya ta je salon ina ga ko ta je ta dan wanke kai after bikinta, gaba daya cinye mata kai, fatan kanta duk ya zama ciwo. So ni a gani na gaskiya Relaxa bai da amfani in mutum zai appreciate din gashin da Allah ya bashi. In ka wanke akwai abubuwan da yawa za su sa su laushi and you are good to go.
Wace hanya kike ganin za a bi wajen ba wa ƴan mata shawara a karfafa musu gwiwa wajen rage amfani da wannan mai?
Ni a gani na in ba sun ga kama wanda ya daina amfani da wannan Relaxan sun ga yanda gashin shi yayi tsawo kuma yanda yake managing din shi ba, ba za su daina ba.
Sunana Firdausi.
Kina sa mai a gashinki abinda ake kira da ko farming ko kina sa Relaxa?
Eh, a da dai na sa mai a kaina, amma yanzu na daina.
Ko me dalilin da yasa kika daina?
To ɗaya daga cikin dalilin da yasa na daina shine farin kaina ya zama na ya zama abun sha'awa a wajina, kuma ban da haka a lokacin na ga an fara yayin wato natural hair, wato kai da babu fani, kuma yadda mutane suke kayata shi suke kula da shi ya daga cikin abin da ya burge ni har na bar gashi na ya koma natural.
Kin taba ji an ce sa mai a gashi ko farming ko kuma sa Relaxa a gashi yana kawo wata cuta musamman ma yanzu da ake alakanta shi da dajin mahaifa?
Eh, ina jin abubuwa daban-daban, mutane suna magana game da wato shi fami yana kawo kansar mahaifa, da ma wasu ma sun kira wato ciwon daji daban-daban wanda suka alakanta shi da shi wannan Relaxa, I'm sorry. Amma kuma to gaskiya ni ba likita bace kuma ba ƙwararriya bane a farin, dan ba abin da zan iya ce.
Bayama Idris, shin kina amfani da mai a gashinki wanda ake kira da ko Relaxa ko famin?
Eh, ina amfani da.
Kin taba ji an ce amfani ko kuma sa mai a gashi yana kawo wata cuta musamman yanzu da ake alakanta shi da dajin mahaifa?
Eh, gaskiya na shaji, ai abun ba boyayye bane ba, amma ni a gani na in har zaka san yanayin gashin ka, san gashin ma kala-kala ne, ka san yanayin gashin ka ko scalp pattern gashin ka, sai ka san wani iri zaka na amfani da shi. Amma yake ga wasu Relaxa din wasu sun yi expire, wasu ba ma daga kamfani ingantacce bane, yake ga in ka sa akai ka san wannan dole zai kawo problem, ko kuma in ma bai baki problem ba, kila yana tara miki wani matsala har ya zama kansa din baki sani ba.
To amma musamman ma da yanzu kwararru suke ta cewa yana jawo kansa, ya kin taba tunanin ki daina sakawa?
Gaskiya ban taba tunani, ban tunani ba tukuna, saboda hajiya Allah za ta ba abubuwan da ke jawo kansa da yawa da aka gaya mana a duniya, aida an daina amfani da shi ba za ka yi rayuwar ba ma. Kawai kai dai ka kula, in za ka amfani da abu ka kula daidai yadda ya kamata, kamar ni so biyu nike sa a shekara daidai yadda ya kamata, da kuma addu'a Allah ya kare ka da cututtuka.
To madalla, Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da kananan yara a jihar Kano ta yi mana ƙarin bayani bayani game da dajin mahaifa, inda ta fara da bayani kamar haka.
Dajin mahaifa wata cuta ce da ta danganci mahaifa. Ita mahaifa tana da shimfiɗa uku. Fitaccen ciki, wato ana kiranta endometrium, wanda a nan ne jinin haila yake samuwa kafin ya fita waje, kuma a ciki ne ɗa yake rayuwa idan ya samu. Akwai kuma wadda take tsakiya, wato myometrium kenan, ita kuma ita ce tsokar mahaifa. Ita ce idan ta matse ko ta yamutse sai jinin haila ya fita waje. Idan kuma ta matse ake samun ciwon nakuda da ciwon mara da sauransu. Sai kuma ta ƙarshe, wato ana kiranta serosal layer, ita kuma wannan shimfiɗa ita ce take lullube gabaki ɗaya mahaifa, tana bata kariya ko kuma a ce katanga daga sauran kayan ciki kamar ƴaƴan hanji da mafitsara, wato urinary bladder kenan. To shi dajin mahaifa ciwo ne wanda yake taba shimfiɗar nan ta can ciki, wato endometrial, shine ake samun endometrial cancer, da kuma tsokar mahaifa, wato myometrium, shine ake samun uterine sarcoma.
To likita, me ke kawo dajin mahaifa, wato uterine cancer?
To ba za a iya cewa lallai ga abu ɗaya wanda yake jawo wannan cuta ba, sai dai sanadi. Bincike ya nuna sanadi kala-kala waɗanda za su ƙara wa mutum sanadin samun wannan cuta. Akwai ƙiba mai yawa, wato obesity. Ita wannan ƙiba idan ta yi yawa za ta jawo abubuwa da yawa. Ga misali, gashi ta ba da sanadin samun cutar dajin mahaifa. Ita ƙiba, akwai taruwa mara adadi na kitse. Shi kuma kitse yana ɗaya daga cikin mafarin samuwar sinadarai waɗanda ake kira hormones, wato base yake yi kenan. Kuma yawanci waɗannan sinadarai, barin ma na reproductive system, wato ɓangaren jiki da ya danganci haihuwa da haila da sauransu, suna cikin rukunan hormones masu mahimmanci da ake samu daga kitse. Idan kitse ya yi yawa, za a iya samun rashin daidaituwa a tsakanin waɗannan mahimman sinadarai, wato kin ga an samu imbalance kenan. Idan kuma aka samu wannan rashin daidaituwa, za a iya samun cutar dajin mahaifa, amma ba lallai bane, sanadi ne. Sai kuma rashin haihuwa, ita ma bincike ya nuna cewa idan ɗa bai shiga mahaifa ba, to fa ciwo zai shiga, daga kan cutar daji har zuwa cutar ƙarin mahaifa, wato fibroid. Akwai kuma abinda likitocin mata, wato gani, suke kira PCOS, polycystic ovarian syndrome. Shi kuma a jikin makyankisar ƙwan mace, wato ovary ne, ake samun taruwar ruwa a cikin sako-sako har ya yawa. Idan ya yawa, sai ya hana gudanar da aiki, har ya jawo abinda ake kira wannan hormonal imbalance da muka yi magana a baya. Da kuma ƙiba, yana jawo ƙibar ma. Kin ga gashi ya jawo ƙiba, ya jawo wannan hormonal imbalance din, so ya hana gudanar da aiki da ya kamata a jikin mace. Saboda haka kin ga ya ƙara sanadi kenan. Wani sanadin kuma shine shekaru. Wannan ciwo ya fi samun mata da suka manyanta, waɗanda suka haura shekara 50. Sanadi na gaba shine gadon cutar daji ko ta mahaifa ko ma wata daban. Wannan gado zai iya ƙarawa mutum sanadin samun wannan cuta.
Menene alamomin dajin mahaifa?
Alamomin wannan cuta ta daji, akwai ciwon mara. Ciwon mara, a ta shan magani, ciwo ya ki tafiya, an rasa, wato baya da dai kan gado, an rasa gane kanshi. Akwai kuma ciwo a lokacin mu'amala ta auratayya. Sannan kuma akwai zubar jini. Shi wannan zubar jinin ma kala-kala ne. Idan haila mace take yi, sai ki ga jinin nan yana ta zuba ba adadi, an rasa yadda za a yi, wato heavy menstrual flow kenan. Sannan kuma, ko kuma a'a, ba ma haila take yi ba, a tsakankanin haila ne, amma kuma sai ki ga a tsakankanin haila nan an samu jini. Ko kuma a'a, ta manyanta, ta daina jinin al'ada, ta kai wato abinda ake kira postmenopausal kenan, sai kuma kawai ta ga tana zubar da jini, to ba fa lafiya bace. Ko kuma kawai sai yawan canjin ranakun haila, wancan watan yazo lokaci kaza, wato dai baya da kan gado zubar jinin haila, sai kuma rama mara kan gado. Waɗannan su ne alamomin wannan cuta. So kin ga idan kika duba, za ki ga kowace cuta ta mahaifa za ta iya zuwa miki a haka, za ta iya zuwa wa mace a haka.
To kamar tsawon wani lokaci take ɗauka kafin ta bayyana?
Ba za a iya cewa ga takamamman tsawon lokaci ba, kin gane, saboda ita cutar nan kala biyu ce. Akwai wadda na yi miki bayani ta can ciki, kin gane, wato endometrial kenan. Ita usually ita tafi wato bayyana da wuri. Mace za ta yi ta zubar da jini ko mai yawa ne a lokacin haila ko a tsakankanin haila, ciwon mara kan gado, sai kuma damar maki da yawa da dai za su nuna dai babu lafiya dai.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na. na muryar Amurka. Kuma duka-duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Sai a tare mu a mako na gaba inda likita za ta ci gaba da yi mana bayani kan irin matakan da ya kamata a dauka idan mace ta ji wasu daga cikin alamomin da ta fada dake da alaka da dajin mahaifa da kuma sauran bayani da ya danganci man wanke gashi da kuma dajin mahaifa. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Adama Ibrahim, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
To a gaida Hawwa Umar, yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Bala Ruwan Kanwa daga jihar Yobe, Najeriya. Kace abin da ke ci mana tuwa ƙwarya shine matsalar hanya, wato hanyar mu da ta taso daga Tattaba zuwa Fikayen. Don haka muke kira ga gwamnatin jihar Yobe ta taimaka ta gyara mana wannan hanyar da fatan wannan koken namu zai kai wurin da ya dace. Sai kuma ra'ayin Mahmud Salisu Kauran na Moda jihar Zamfara mai cewa ci gaba da yin garkuwa da mutane da kuma kai harhari da 'yan ta'adda ke yi a waɗansu sassan arewacin Najeriya abin tashin hankali ne matuƙa. Muna roƙon Allah ya tausaya mana ba don halinmu ba, ya yaye mana waɗannan matsaloli, amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Comrade Buhari Yahaya Nguru. Kace harin da wasu ɓata gari suka kai wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar a jihar Borno wani abin tirda Allah wadai ne. Don haka ya kamata gwamnatin jihar ta fito ta yi Allah wadai da wannan rashin da'a. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau, ra'ayinki ne Usaina matar Alhaji Umar Foreba Gashuwa. Kika ce mu al'ummar Najeriya muna goyon bayan likitoci na binciken ƙwaƙwalwar duk wani mai neman tsayawa takara a Najeriya. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu riƙa karantawa.
Madalla, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Harin da ya ba tantance wanda yake da iko da mulkin dokokin Amurka ba, yayin da ake ci gaba da kidayar koruwa wasu manyan zabukan 'yan majalisar wakilai a fadin kasar. Jam'iyyar Republican ta kasa yin nasara a wasu zabuka da ake sa ran za ta yi, da har yanzu Jam'iyyar Democrat na iya ci gaba da rike madafin iko. Har yanzu shugaban Amurka Joe Biden bai san ko zai yi aiki da majalisar dokoki da ke ƙarƙashin mulkin Democrat ba har tsawon shekaru biyu masu zuwa, amma kin ya yi ikirarin nasara. Yau Alhamis, Ukraine ta yi ikirarin sake kwato garin Sinohubirka da ke kudancin ƙasar daga Rasha, gari na ƙarshe da ya rage a ƙarƙashin mamayar Rasha a yankin Mykolaiv da kuma wani muhimmin wuri da zai kai ga birnin Kherson. A yau 10 ga watan Nuwamba, garin Sinohubirka ya sami 'yanci daga sojojin 'yan awari na bataliya ta 131 daukaka ga Ukraine, a cewar wani soja, yayin da fararen hula ke tafawa da murna, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Wata girgizar ƙasa a tsaunukan yammacin ƙasar Nepal da ta faru a yankin Himalaya da safiyar jiya Laraba ta yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 6 a lokacin da suke barci a cikin gidajensu, kamar yadda wata ma'aikaciyar gwamnati ta bayyana. An ji girgizar ƙasar har zuwa babban birnin ƙasar Indiya, New Delhi, mai tazarar kilomita 400 daga yammacin yankin. Kalpana Shrista, babbar jami'ar gundumar Doti, ta ce mutane 6 sun mutu a lokacin da aka murkushe su a cikin gidajensu a wani ƙauye mai nisa wanda ba shi da yawan jama'a, sannan wasu mutane 5 sun jikkata. Zanga-zanga ta barke kan tituna Iran har zuwa Alhamis ɗin nan, tare da masu zanga-zanga tunawa da kisan gillar da aka yi a kudu maso gabashin ƙasar, duk da cewa ministan leƙen asirin ƙasar da babban hafsan sojojin ƙasar sun sake yin barazana ga 'yan adawar cikin gida da ma duniya baki ɗaya.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyan mu Joe, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.